الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى تاكسة دواء وانا مسلا شيمي البركة مسلا شم عثمان ابن عفان أنا gadan daya a cikin garin Kano a wannan rana ta Juma'a 26 ga watan Rabi'ul Thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434, wanda kuma yazo daidai da 8 ga watan 3 miladiya ta 2013 a wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani girma. Insha Allah, yau za mu shiga tafsirin suratul Kautsar, kuma gabanin mu fara tafsiri wacce za ta yi magana akan gidauniyar sautin haq, wanda muka ce a wannan sati insha Allah za mu haɗa abinda za mu iya haɗawa, saboda ci gaba da sa karatu da ake yi na wannan majalisi. Saboda haka, ɗan uwa ya tsagari waɗanda za su kewaya kafin su gama karatu, kewaya su karɓi taimako daga waɗanda Allah ta'ala ya hore musu abinda za su taimaka da shi. Ban sani ba ina masu karɓa a nan cikin masallaci. Da zo ga danawa. بسم الله الرحمن
الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر.
سورة الكوثر wannan shine sunan da ta shahara da shi a cikin littattafan tafsiri, kuma haka al-Imam al-Tirmidhi a cikin littafinsa al-Jami' ya kirawo sura Suratul Kautsar. Imam al-Bukhari a cikin littafinsa ya yi mata suna da Suratu Inna Zainatul Kautsar. Sannan wasu daga cikin malamai sun yi ishara zuwa cewa akan kirawo ta da Suratul Nahl, Suratul Nahl, amma dai sunan da yake mashhuri shine Suratul Kautsar, saboda kalmar al-Kautsar da ta zo a cikin wannan sura, sannan ba ta zo a wani guri ba a cikin Al-Qur'ani sai a wannan gurin, saboda haka aka kirawo ta da wannan sunan. Wannan sura ce da malamai suka yi sabani wajen bayanin inda aka saukar da ita. An saukar da ita madaniya, makkiya ce ko madaniya? Wasu suka ce madaniya ce, wasu suka ce makkiya ce. Da dama daga cikin malamai jumhur sun fi cewa makkiya ce, saboda abinda ake ambato na sababin saukarta, na cewa akwai magana da irin su Wahid ibn al-As al-Sahmi da su Uqbata ibn Abi Mu'ayth Abu Jahl, wanda suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na cewa shi mai yankakken bayani. Waɗannan mutane sun yi wannan magana kafin hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, saboda haka surar ta sauka domin ta mayar musu da martani akan wannan magana ta su da ko suke cewa sura ce makkiya wasu kuma suka ce sura ce madaniya saboda cike an yi maganar yanka abin layya ko soke abin layya wanda kuma wannan an san ba shar'an ta soke layya ba sai a Madina ba shar'an ta layya ba sai a Madina kuma a cikin sura an yi maganar salli li rabbika wanhar ya kace ishara ce zuwa ga sallar abin nan zuwa ga al-udhiya wato ishara ne zuwa ga layya saboda haka wasu suka ce wannan sura madaniya ce sallah ko hadisin Anas wanda zamu karanta shi insha Allah wanda shi ma yake nuna cewa a Madina aka saukar da ita wannan ta sa wasu suka ce madaniya ce Ibn Kathir ya fi karkata zuwa ga kasancewar ta madaniya shi yasa ma a tafsirin sa yace madaniya wa qila makkiya ya gabatar da kalmar madaniya sannan yace wa qila kuma an ce makkiya shi kida cewa wannan kaulin da ya kawo shi da lafazin qila shine kaulin jumhur shine kaulin mafi yawan masu tafsiri amma dai ya kawo shi da lafazin qila sai ga ce ta tamridi da take nuna yaro da wannan magana ya fi dogaro akan cewa sura ce madaniya sannan za mu ga cewa a cikin wannan sura sannan za mu ga cewa a cikin malamai akwai wadanda suka tafi akan cewa surar ta sauka sau biyu wato ta sauka a Makka kuma an sake saukar da ita a Madina akwai wadanda cikin malamai wadanda suka faɗi haka to za mu rinjaye da kasancewar ta sura madaniya saboda hadisin Anas wanda zahiri ne kwaro-kwaro ya nuna haka kuma babu mamaki ubangiji ta'ala in ya bayar da martani akan wata magana da aka faɗa ya kasance da can an taɓa faɗarta kuma ubangiji ta'ala ya bayar da martaninta bayan hijira wannan duk ba wani abu bane ko kuma waccan magana abinda ta kunsa martaninta ya zo cikin wannan sura sannan za mu ga akwai hadisin da za mu karanta hadisin bazzar ko mu ce hadisin da sai a cikin sunan al-kubra wanda zai zo nan gaba wanda yake nuna cewa a Madina wato lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ayi wannan magana ta cewa shi afsar ne wato mai kakken bayani wanda zai nuna cewa wannan magana an yi ta har ma bayan hijira din saboda ka surar kasancewar ta madaniya ya fi karfi a bisa maganar masu cewa makkiya ce to an wato sannafa lissafinta wajen jerin gwanar saukar surori an sannafa ta a ta 15 ta ce sura ta 15 a jerin gwanar saukar surori idan aka tafi akan kauli cewa makkiya ce ta zama ta 15 bayan suratul adiyati kafin suratul takathur sannan a maganar cewa madaniya ce za ta kasance ta sauka ba'da al-hudaybiyya bayan hudaybiyya a hudaybiyya ne annabi sallallahu alaihi wasallama da aka hana shi shiga yayin umara ya soke abin layyarsa za ta zama surar ta sauka a daidai wannan lokacin wannan sura abinda take karantarwa shine ni'imar da Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma mayar da martani ga dukkan wani wanda yake nuna kiyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sawa'un yana bayyana kiyayyarsa ko yana koyita wannan sura ta ke banta da annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda suratul duha da suratul inshirah alam nashrah suka ke banta da annabi sallallahu alaihi wa sallama zaga duk waɗannan surori suna da tsafta irin ni'imomin da Allah ta'ala ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to ita ma wannan surar kusan take banta ne da annabi sallallahu alaihi wasallam tana lissafa irin ni'imar da Allah ta'ala ya masa da daukakar daraja da ya bashi sannan kuma da mayar da martani ga wanda yake cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana bacin sa sauraka a dukkan wannan shine abin da surar take karantarwa ubangiji ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kawthar lalle mun baka alkhairi mai yawa فصلي لربك وانحر دان هكا كي صلى دومين أبنجدك كما كسوكي أبن أبليرك إن شانئك هو الأبتر للي مجيئن كشيني ميان كتن بايا أبنجد تعالى يقولي وانا سورة فأرس إنا أعطيناك الكوثر للي حقيقة تبت منباك الكوثر الخير ميوى وكما إنا أعطيناك الكوثر للي منباك تبكننا الكوثر حديثي يتبت تشكين سيو مسلم دا سنن أبي داود دا سنن نا النسائي حديث أنس دم مالك رضي الله تعالى عنه يكي جوا وترانا ما أيكي صلى الله عليه وآله وسلم ينا زونتي كم أمثل لاتي إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما سيأن صلى الله عليه وسلم سيأن جنجنا وتبتشي أن توكيشي سنسي تبو كنت ينا مرمشي قلنا ما أضحك ما أضحكك يا رسول الله sai muka ce menene yasa ka dariya ya ma'aikin Allah qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace unzilat alayya anifan suratun da zuka zinnan an saukar min da wata sura fa qara'a sai ya karanta musu bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ya karanta musu wannan sura ثم قال سنن سي منذ صلى الله عليه وآله وسلم يشي أتدرون ما الكوثر قل سميني الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم يسكتي ألا لمن جلس سني ما في سني قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول إنك ما تدري ما أحدث بعدك النبي يجي لسوف سمي لي الكوثر بأن يكون كامة سورة يسوك تشي الله ورسوله أعلم ألا لمن زنس سوني ما في أسني قال سيمن زال الله فإنه نهر وعدنيه ربي wata korama ce da ubangiji na yi min alkawarinta alaihi khairun kathir a wannan koramar akwai tarin alkhairi mai yawa huwa audun wani tarki ne taridu alaihi ummati yawm alqiyama da al'umma ta za ta zo shan ruwa za ta zo ta sha wannan ruwan aniyatuhu adadun nujum wato koranta wanda ake kiban ruwa da su a sha adadinsu wato yawansu yawan taurari na sararin samaniya fa yuqtalajul abdu minhum sai adatsi wani bawa wato a hana shi karasawa sai a datse shi fa aqulu sai in ce rabbi ya ubangiji innahu min ummati wannan yana daga cikin al'ummata wato a kyale shi ya karaso fa yaqulu sai ubangiji yace innaka ma tadri ma ahdatha ba'daka sai baka san abinda ya kirkiro ba wato baka san abinda ya farar a bayanka ba to kamar yadda muka ce wasu malamai sun yi hujja da wannan hadisin na Anas akan cewa wannan sura madaniya ce saboda Anas kamar yadda kuka sani a Madina mahaifiyarsa ta kawo shi gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam Ummu Sulaym yana yaro kankani ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana masa hidima har lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma ga Allah saboda haka a wannan lokacin ana take cewa muna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci sai muka ga yayi gangadi haka bacci ya dan dauke shi afa'id fa'atan wato ya dan bacci ba mai tsowa ba san sai muka ga daga kai yana murmushi to kaga wannan abu ne da ya faru a Madina ba a Makka ba sannan sai ya ce unzila alayya alifan sura anifan yana nufin qariban ba da jimawa ba tazidazin nan wato dan wannan gingadin da yayi a cikin wannan baccin an yi masa wahayin wannan sura kaga inda a ce annabi da saukar da ita ba zai ce unzilat alayya suratun ba kuma yace anifan sannan sai ya karanta musu bismillahir rahmanir rahim har zuwa karshen sunan. Wanda wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan akan cewa bismillah tana tare da kowace sura. Kowace sura bismillah da ake sawa a farkon sura ne tare da surar take. Shi yasa anan sai unzilat alayya sura sai ce bismillahir rahmanir rahim sai ya karanta bismillah sannan inna a'tainaka al-kawthar, wanda yake nuna cewa tare aka saukar da su da wannan bismillah din. Ubangiji ce inna a'tainaka al-kawthar. Wannan hadisin ya fassara mana menene al-kawthar din da aka bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama, cewa wani wata korama ce da Allah ta'ala ya mata alkawarinta wacce akwai tarin alkhairi tattare da ita, kuma ita ce koramar da al'ummarsa za su shata ranar gobe kiyama, wacce ya sifanta mana ita da cewa aniyatuhu adadun nujum, kororan da suke kanta wanda ake ibar ruwa a sha, wato adadinsu adadin taurari da suke sararin samaniya tare kenan da yawa, abinda ba za a iya lissafe su ba kenan. Waye san adadin taurarin da suke wato sararin samaniya? Ka ga ba sai ka jira wani ya sha ya baka ba, kana jiran wani ya sha ya miko maka, a'a kana zuwa daman akwai moda da za ka ɗauka ka iba tana nan an tanade ta, ba sai ana kama kama ba. Sauraka annabi ya sifanta wannan korama da cewa aniyatuhu adadun nujum ce taridu alaihi ummati yawm alqiyamah, al'ummata za ta zo ta sha wannan ruwan. Malamai suna sabani cewa shi wannan ruwan za a tashi ne qabla istiraq aw ba'da istiraq. Qabla istiraq al-hawd yakunu qabla istiraq aw ba'da istiraq, amma al-qawl ar-rajih magana da tafsirin jayi shine wannan zai kasance qabla istiraq. Domin wanda yake ba musulman kwarai ba, ai ba ma zai haye istirafi ba, bare har ma ya sun fadi din kare wannan da za a sha ruwa. Tunda aka ce har wani zai zo a kore shi a ce wannan bai cancanta ya sha ba, saboda ya canza addinin Allah, ya shigar da wasu sababbin abubuwa a cikin addini, kaga ya nuna kenan ba a zo kan tsallake kirafi ba, domin da an je kan tsallake kirafi shi ta za ta kare a nan, a nan zai gama rukawa. Sauraka wannan qabla kirafi lokacin da mutane suka fito daga kabari za su fito izashan, kowa yana wato kishirwa tana cinta, kowa kishi yana cinta, sauraka kowa zai buƙaci ruwa, domin a duk lokacin za a kusanto da rana daf da kawunan mutane tsakaninsu da rana ba zai fi mil guda ba, saboda haka gumi zai rufe mutane, wani ya kama shi daidai diddigarsa, wani daidai ƙorinsa, wani daidai kwankwasansa, wani daidai ƙirjinsa, wani ya shanye shi ma. Sauraka a daidai wannan lokacin kowa yana bukata abinda zai sha ruwa, zai yana bukata abinda zai sha domin ya kashe kishin da yake damunsa. To kaga a daidai wannan lokacin ya kamata a ce an samu shi wannan tafki din. To shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jazu gar al'ummarsa ta je ta sha daga wannan tafkin, wanda hadisai suka zo masu tarin yawa wanda suka gaya mana sifar shi wannan tafki din. Hadisai ne wanda sun kai yawan hadisi mutawatir, sai malamai suka ce hadisi ne mutawatir, saboda ya zo ta hanyoyi da dama a cikin littafin at-tazkira fi umuri al-akhirah na Abu Abdullah al-Qurtubi, ya kawo su da dama da suka zo a wannan babin. Saboda haka al'umma ta musulmi ahlus sunna suka yarda cewa akwai wannan, suka yi imani da wannan, sabanin mu'tazilawa wanda suka ce su ba su yarda akwai wannan tarkin ba. To kaga wanda bai yarda akwai shi ba ya sha, tun a duniya bai ma gaskata ba, saboda kaga ba za a je ana sha ba kuma ya matso ce zai sha. Allah ka azurta mu da shan wannan tarki, mu sha daga wannan ruwa wanda idan mutum ya sha shi ba zai kishi ba har abada, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata. Hadisi ya tabbata har ila yau da Anas ibn Malik da Imam Ahmad ya fitar da shi, yake cewa bayan ya karanta wannan ayar inna a'tainaka al-kawthar, sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce utitu al-kawthara fa idza huwa nahrun yajri wa lam yashaqqa shaqqan wa idza atatahu qibab ad-dulu fa marattu bi yadi fi turbatihi فإذا نكة ذكرة وإذا حتاه اللؤلؤ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أمبال تسكن الكوكب فإذا هو نهر يجري سيغاشي وتقور ما شرطي قدان ولم يشق شقا أما ما تونة أكيبا وتبارام يا أكيب قدانا سيكي حكا كوي أكتا أما ما وانا نتت أي كتابة وما ما وانا تفت أكي ذالي أكتا وما وانا تفت أكي هابا وألا أكي شركة أكتا أكتا ألا ذي تنزع يوم تبدل الأرض غير الأرض wannan kasar ba wai wannan da muke kanta ba yanzu yace an ba ni wannan wannan alkautar wannan kurama wannan shaqqa shaqqa amma ba haka ta akai ba wa idha hafatahu tilalul lu'lu sai gashi wato gefe da gefen wannan kurama wato kubbobi ne na lu'lu wato wanda aka tashe su da lu'lu sannan fadarabtu bi yadi fi turbatihi sai na sa hannuna a cikin turbayar wannan korama da take gudu wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai na sa hannuna a cikin wannan turbaya fa idza mistatun zabira sai tana aishin wato aishin albis yana tashi wa idza hafahu lulu sai kuma naga wato sakoyin wannan ruwan kasan ta lulu ne to ruwan ya sistemo bin wannan tanki darki ne wanda yana da wato mizaban ne yashabu minhu mizaban min dar al-kautar fa yashabu fi hadha al-hawl kaman da zuwa cikin wani hadisi wato wasu indararo ne guda biyu tanarwan yake mutowa daga wata korama da take cikin aljanna saboda ka tushen shi wannan tarkin daga aljanna yake shi narun kautar din a cikin aljanna yake daga ciki kuma akwai hanyoyi guda biyu mizabani akwai indararo guda biyu wanda tananne rariya ce guda biyu wanda tananne ruwan zai fito sai ya rika zuba cikin wannan tarkin tarki ne wanda yake ya fi nono fari ma'uhu abyadu min al-laban wa ahla min al-asali wato ya fi nono fari sannan kuma ya fi zuma daɗi shi idan mutum ya tashi da shariba minhu ahadun sharbatan lam yazma ba'daha abada in ya sha makwarwa ɗaya ta wannan ruwan har abada shi da kishi ba zai ƙara jin kishi ba sannan duk sanda ana shan shi yana ƙara faɗaɗa sannan yana ƙara gudana to ana shan shi yana ƙaruwa ba rubuwa yake ba wannan ya zo a cikin hadisin Mi'raj da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Mi'raj ya ga wannan ƙorama ya kuma tambayi Jibril cewa wannan ƙoramar fa wanda ya ga wani ƙorama ga irin yadda zubin da yake da yake tambayar Jibril wannan ƙoramar fa sai Jibril ya ce hadal kautar wannan shine kautar din da Allah ta'ala ya faɗa wanda ya zo cikin hadisin Anas a cikin sahih al-Bukhari da wani sa saboda hadisai da dama sun zo wadanda suka fassara shi wannan al-kautar din sannan hadisi ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari daga Aisha radiyallahu ta'ala anha Abu Ubaida yake cewa ya tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha game da wannan aya inna a'tainaka al-kautsar lalle mun baka al-kautsar sai ta ce nahrun utiyahu nabiyukum wata korama ce da aka bawa annabinku shatihahu alayhi durrun mujawwar sai gefe da gefen sa akwai dutsen nan mai daraja dur wanda yake a rarake ubanci ta ala ya san yayi ginin kubba da shi wanda ita ce take gefe da gefen sa sannan aliyatuhu ka adadin mutum koransa adadin saurari hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan mas'ud lokacin da Sa'id ibn Jubair yake tambaye shi game da wannan al-kautsar din da yazo a cikin wannan ayat sai Ibn Abbas ya ce al-kautsar ana nufin al-khairul katir ana nufin al-khairi mai yawa alladhi a'tahu Allah iyyah wanda Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Abu Bishr wanda shi yarwaito hadisin daga Sa'id ibn Jubair yace sai na tambaye sa Umar ibn Jubair nace to ai wasu mutane suna cewa al-Kautsar nahrun ne fil janna wata korama ce a cikin aljanna kai kuma anan ka ce Ibn Abbas yace ana nufin al-khairi mai yawa sai Sa'id ibn Jubair sai yace an-narun dadi fil janna min al-khairi alladhi a'tahu Allahu iyyah ai ita wannan koramar tana daga cikin alkhairi mai yawa din da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan tafsirin ya tabbata daga Abdullah dan Abbas ya fassara al-Kautsar da al-khairul kathir domin al-Kautsar siga ce da take an gina ta akan al-fawal tana daga cikin siga ta kasra take nuna abu mai yawa saboda haka larabawa sukan kirawo mutumin da yake da yawan alkhairi ko yake shugaba suka kirawo shi da Kautsar zaka suka ce al-Kautsar suna nufin wani mai yawan alkhairi mai yawan kyauta ko mai yawan dukiya don abin da aka sifanta al-Kautsar yana nufin yana da yawa sosai to anan Ubangiji ta'ala ya sifanta irin alkhairan da ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa masu yawa ne haka al-nahar din da aka kirawo shi naharul kautsar yana daga cikin alkhairan masu yawa da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda babu cin karo akan fassarar farko da kuma wannan fassara da Abdullahi dan Abbas ya faɗa ta cewa al-kautsar ana nufin alkhairul kathir Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi mai yawa daga ciki akwai wannan al-nahar naharul kautsar din wani bangare ne na alkhairi mai yawa da Allah ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala da ya tashi bayanin wannan kyauta da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bude ta da kalmar inna wacce take wato harafin inna wanda yake nuna tauhidi wato lalle dan a nuna maka cewa kyauta ce da Allah ta'ala yawa ubangiji yawa annabi sallallahu alaihi wasallam anan ba magana ce ta abinda aka riga aka kaddara shi a lauhul mahfuz ba ubangiji ya kaddara komai kafin faruwarsa ya kaddara shi قبل خلق الخلائق ب 50000 سنه ده شكرها 50 كان الحقيقه حديثه to ba wannan ake magana ba wannan ana gaya maka ne abinda Allah ta'ala ya riga ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata kaddara bace da ake rasa nan zaba a Allah ya riga ya tabbatar maka da wannan shi yasa yake a atainaka mun baka mun mallaka maka akai ma amfani da kalmar a'fa dan a nuna cewa abin an riga an mallaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma tana sai aka shafi mautu da aka ce inna atainaka al-kautsar al-kautsar wannan sifa ce bi ma'ana al-kathir mai yawa to amma meye mai yawa saboda abinda zaka kaddara ya zama shine mautu din ya zama abu dai saboda haka Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam al-khairatai masu yawa ya kada matsayinsa ya bashi al-maqamul mahmud ya bashi al-wasila shine farkon wanda za a bude masa kofar aljanna ya fara shiga sannan al-ummata ubangiji ya daukaka ambatansa ya daukaka matsayinsa wanda suratul sharhi take faɗa irin abubuwa da ni'imomi masu yawa da Allah ta'ala ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي انقض ظهر ورفعنا لك ذكر الله تعالى يك جاي متى ده سوره الضحى ايرن فللا ده متسي ده درجه ده دوكتا ده نصر ده غوين بايا ده الله تعالى يك باشي سوره ubangiji تعالى يا مسا wannan kyauta wannan kyauta da Allah ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hada da irin abinda zai rika samu ya rika generation daga al'ummarsa ayyukan alkhairu dukkan wani wanda zai aikata wani aikin alkhairi cikin wannan al'umma to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da kamar su a shi domin shi ne sababin shari'a shi ya zo da wannan shari'a a dalilin sa ne al'umma ta gane haƙƙi bayan da tana cikin duhu a dalilin sa ne al'umma ta gane shari'a bayan da tana cikin fata a dalilin sa ne al'umma ta gane tauhidi bayan da tana cikin shirka a dalilin sa ne al'umma ta gane ikhlasi bayan da tana cikin munafiki a dalilin sa ne al'umma ta gane sunna bayan da tana kan bid'a tana kan fada dukkan abin da zaka yi sallah ko kai azumi ko kai zakka ko kai tilawa kai karatun alqur'ani ko kai sadaka ko wani aiki daga cikin amalin qulub irin su tawakkali irin su almahabba irin su arraja dukkan wani aiki da zaka yi na alkhairi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo da ubarnin ayi shi daga Allah har aka gaya maka har kai to annabi yana da kamar shi daidai da abinda Allah zai baka na lada haka za a bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan saboda kaga kamar shan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake generation daga al'umma ta baka dan bane to kowannan kaga ai al-kautar ne al-khairu al-kathir ne da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga bawan da zai bijirewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bijirewa wato ai barin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake barin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bari anan yana kokarin ya hana wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kamacin da za a yi ba ne a cikin ladan gurgudan yadda zai bijirewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam gurgudan yadda zai hana annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kamacin da zai samu daga aikin sa shi yasa wanda zai aikata wanda zai aikata umarni yayi duk yayi abinda Allah ya umarce shi da yayi amma kuma yana yartakibul mahtura yana aikata haram yana bin umarni amma kuma baya barin abinda Allah ya hana to kaga shi ana samun kamar shi daga ayyukan da yake da na umarni shi yasa sai ya shiga cikin shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama cikin alin shafa'a wanda za a annabi zai ci ta amma mutumin da zai bar al-ma'mur sannan wa yartakibul mahtur yake yin abinda aka umarce shi duk abinda annabi yace ayi yake sannan kuma yake yin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga wannan kubutar sa tana da wahala kubutar sa tana da wahala sauraka dukkan wani cikin al'ummar nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kamar shi yana da nasibi daga cikin irin abinda yake aikatawa na ayyukan alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kamar shi daga wannan zaga aqallu ahli aljanna aqallu ahli aljannati nasibu fil janna wanda yake kowa karancin samu rabo na aljanna wanda shine na karshe wanda babu kasa da shi shine wanda za a bani aljanna fadin ta kwatan kwacin wannan duniyar ta goma wannan shine mafi kankantar mawa wato wanda shine na karshen shiga aljanna an gama shiga aljanna daga shi kenan sai an mutu wanda aka dawoma cikin mutu to amma shine zai samu wannan to ya kike da sunne kike da annabi zai samu idan aqallu ahli aljanna ga abinda Allah zai bashi kwatan kwacin wannan duniyar sau goma zaka iya tuna hararo ko ka iya hangowa da tunaninka da kwakwalwarka irin abinda Allah zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya ba saboda kaga ai lalle ubangiji ya bashi alkauta ya bashi alheri mai yawa don haka wannan ni'imomi da Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama duk suna daga cikin alkautar din da ubangiji ta'ala ya ce ya bashi kuma kamar yadda muka ce aka zo da janurin tauhid sannan aka shafe al-mawsu ba faɗi abinda aka sifanta da al-kawthar din ba dan ka kaddara dukkan wata ni'ima dukkan wata alkhairi dukkan wata albarka ka kaddara ita ce al-kawthar din da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka kawo al-kawthar din da alif da lam wanda shi kuma yake nuna kamala yake nuna ubangiji ta'ala ya ba shi cikakken alkhairi wanda babu tawaya ko kadan a ciki babu tawaya ko kadan a cikin abin da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wanhar dan haka kai sallah ga ubangijinka ko kai sallah domin ubangijinka wanhar kuma ka soke abin layyarka ko abin hadayarka ubangiji ta'ala ya hada waɗannan ibadoji guda biyu as-sala wan-nahr as-sala wadh-dhabh sallah da kuma yanka abin layya domin sallah ita ce ghayatul ibadat ita ce ghayatul ibada, nihayatul ibada, matukar ibada, makurar ta kenan. Bayan tauhidi wanda shi murdi ne na zuci, to a cikin harkar ibada babu kuma wanda kai sallah. Da ka duk wani abu da gaba take da gangan jiki take na ibada babu sama da sallah. Sannan sai Ubangiji kuma ya faɗi Allah da shi ne yanka mutum ya yanka dabba ta layya ko dabba ta hadaya ko dabba ta sadaka wacce zai yanka ya taimaka wa mabukata, ya yi yanka da sunan Allah wanda wannan ibada ce, sannan ya taimaka wa mabukata da naman wannan dabba. Kaga anan ya haɗa abu biyu, abu na farko shi ne ikhlasin ibada ga Ubangiji shi kaɗai don ya saba ma waɗanda suke yin yanka don manin Allah, nan ya yi yanka don Allah shi kaɗai, saboda yana da ladan wanda ya yi tauhidi ya tsantsanta bauta ga Allah, sannan kuma ya taimaka wa mabukata da naman wannan dabba. Kaga anan ya yi sadaka, ya yi wata ibada wacce amfaninta bai tsaya a kansa shi kaɗai ba, amfaninta ya yi na su zuwa ga waɗanda suke tare da shi, zuwa ga mabukata. Sauraka Ubangiji sai ya haɗa su biyu da ibadar da take amfaninta yana tsayawa a kanka kai kadai, kuma ita ce ghayatul nihaya, ita ce sallah a cikin ibada, a cikin ibadoji. Sannan kuma da ibadar da amfaninta zai kai ga wani, bayan kai ka samu abinda zaka samu na moriya na lada a cikin wannan ibadar, sannan wanin ka ma zai ji daɗin wannan ibadar da kai, shi ne ka yanka abin layya ko ka yanka hadaya ko ka yanka wata dabba domin kai sadaka da namanka. Shi yasa Ubangiji Ta'ala ya haɗa su guri guda a faɗarsa, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shi kuma ka ce inna salati, lallai sallata, wa nusuki da yankana. Ubangiji sai ya haɗa su a nan gurin domin ya nuna haɗa su ɗin yana nuna cewa bawa ya kasance mai bautar Allah irin bautar da zai girbi ladan da shi kadai, ya kuma zama mai bautar Allah irin bautar da ɗan uwansa waɗanda suke mabukata za su mori wannan bautar. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin zartar da wannan umarni da Allah ya masa a lokacin da ya yi hajjinsa ta ban kwana, da hannunsa ya yanka raƙuma 63, da hannunsa ya soke raƙuma 63. Kaga wannan tabbatar da wannan umarnin da Allah Ta'ala ya masa ne na ya kasance mai sallah domin Ubangijinsa, sannan kuma ya kasance mai yanka abin dayyarsa domin Ubangijinsa. Wasu malamai sun yi hujja da wannan ayar a kan cewa yanka abin layya yana zana cewa bayan sallah ne, domin a nan sai da aka faɗi sallah sannan aka faɗi yanka ɗin, kuma da wannan ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa wanda ya yanka dabbarsa bayan sallah wanda shi da ya yi layya wacce ke kakafiya, wanda kuma ya yanka kafin sallah, to wannan nama ne ya gabatar wa iyali. Wasu malamai sun ce fasalli li rabbika, sun fassara fasalli li rabbika wanhar, cewa ka dora annanka na dama akan nagu akan kirjinka, wanda wannan fassara ce take mai rauni. Wasu ruwayoyi akai, amma duk ruwayoyin ba su inganta ba, saboda wannan fassara ce mai rauni, kamar yadda kalmar Al-Kautsar ita ma an yi mata fassara da yawa, kusan kauri ya kai 16 wajen fassara Al-Kautsar, amma wanda muka faɗa guda biyu nan su ne waɗanda suke ingantattu. Sauran duk za ka iya cewa duk suna cikin Al-Kautsar ɗin, amma ba wai su kaɗai ake nufi da Al-Kautsar ba. Wani ya ce Al-Kautsar ana nufin Al-Islam, ya ce Al-Kautsar ana nufin Annubuwwat wal-Kitab, wani ya ce Al-Kautsar ana nufin Salah, wani ya ce ana nufin Al-Qur'an, wani ya ce kowa yana faɗar wani abu wanda bangare ne na wannan Al-Kautsar ɗin, amma ba wai shi kaɗai ne Al-Kautsar ɗin ba. Saboda haka fassara da ta fi jamewa ita ce fassara Abdullahi ibn Abbas wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani abu da ba za mu san shi ba dan ya gaya mana ba shine wannan darul janna din wanda Allah ta'ala ya mata kautarsa to wannan shine abin da ake nufi da al-kautsar ubangiji yace fa salli li rabbika warham kai salla da ubangijinka dan haka kai salla da ubangijinka sannan ka soke abin layyarka wannan dan annabi Allah ta'ala ya nuna maka cewa wannan alkhairi da Allah ta'ala ya baka yayi maka shi saboda matsayinka na bawa mai miƙa al'amuransa ga Allah bawa wanda yake tsantsanta ibadarsa ga Allah saboda ka samu ni'ima a dalilin wannan abinda Allah ta'ala ya ni'imta ka da shi na tsoron Allah na takawa na bautar Allah to ka ci gaba da bautawa Allah da dangogin bauta wato bauta da dangogin bauta sallah da yanka domin su kasance maka godiya ga Ubangiji akan ni'imar da ya maka saboda haka bauta da ka zama kana yi wa Ubangiji da maida al'amarin da kake zuwa ga Ubangiji shi yasa ya baka wannan alkhairi mai yawa to wannan kuma alkhairi mai yawa zai sa ka zama mai bauta har ila yau domin godewa Ubangijinka shi yasa Ubangiji ya umarce shi da ya zama mai sallah sannan mai yanka wato mai ibada domin zama godiya ga Ubangiji wato godiya ga Ubangiji a aikace kamar da Allah ta'ala ya ce i'malu ala daud shukra ku yi aiki tukuru ya ku iyalan daud da mu gode wa Allah shi yasa lokacin da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ganshi yana tsayuwar dare har kafafunsa suna tsattsagewa take cewa ya Rasulullah ta sassauta wa kanta ba Allah ya gafarta maka komai naka ya gafarta maka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar me yake da yake ci afala akunu abdan shakura baje su zama bawa mai godiya kaga wannan tsayuwar da yake yana sallah cikin dare alama ce ta godewa Ubangiji ni'imomin da ya mata to haka ake san bawa ya kasance duk sanda Allah ta'ala ya mata ni'ima to ya kasance mai godewa Ubangiji akan ni'imomin da ya mata sannan Allah ya ce inna shani'aka huwa al-aktsar lalle makiyinka shine mai yakkaken baya wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ambaton dalilin saukar wannan wato wannan gaba musamman ma waɗanda suke cewa ita wannan sura sura ce makkiya sun ce akwai wata rana kamar da yake cikin siratul ibn hisham ko wata rana al-aas ibn al-wa'il ibn aas al-thani aas ibn wa'il al-thani aas ibn wa'il al-thani ma'i ibn amr ibn al-aas ya je yana magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam suna magana da kuma manya-manyan quraishawa jima-jiman quraisha can gefe zaune da ya rabu da shi sai ya ji gurin sai suke tambaye shi me kuke tattauna da shi me kake yi da wancan mutum sai ce ku rabu da shi wannan al-aktar zalika al-aktar jari wannan mai yankakken bayan to daidai lokacin dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al-qatil ya rasu bayan dansa abdullahi ya rasu ƴaƴansa maza sun rasu to su kuma larabawa a gurinsu alama ta cewa ka samu ni'ima ya zama kana da ƴaƴa maza domin suna ga cewa idan har ka tsufa baka da ƴaƴa maza baka da wanda zai taimaka maka saboda haka za ka ƙara rayuwa cikin wahala tunda harka ce ta nuna ƙarfi da manji kafin a samu to kai kuma ka tsufa za ka iya nuna ƙarfin ba ka karfafa ta saboda haka in kana da ƴaƴa zarata waɗanda suke majiya ƙarfi za su iya zuwa su ɓato su je su yi ƙwace su yi fashi su kai samami su samu maka wani abu don kana kwanci a gida su kawo maka ganima to amma in ba ka da wannan to ka shiga cikin wato cikin wani hali sai ka suke takama da ƴaƴa suke takama da ƴaƴa maza to sai ka tace annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa maza duk suna rasuwa to shi ne sai suke zagi shi da wannan cewa shi al-aftaru ne mai bayansa zai yanki wato zai zama ba shi da baya domin ba zai bayi da 'ya'ya da za su taimaka masa bayan tsufansa ko kuma waɗanda za su kada ambatan sa bayan ya bar duniya. Akwai riwaya wacce ta zo a cikin Sunan Nasa'i al-Kubra, sannan kuma ta zo a cikin Musnad al-Bazzar daga Ibn Abbas, yake cewa Ka'ab ibn al-Ashraf, ɗaya daga cikin shugabannin Yahudawa, ya kawo ziyara Makka, sai ya zo da Qurayshawa. Sai Qurayshawa suka ce mata, anta sayyiduhum, ala tara ila hadha al-musandir al-munbatir min qaumihi, baka ga wannan mutumin da yake ya rasa bayansa ba, wato wanda ƴaƴansa maza duk sun mutu, wato me zaka ce game da wannan? Yaz'umu annahu khairun minna, yana cewa wai ya ce mu, ya fi mu daraja, ya fi mu matsayi. Wa nahnu ahlu al-hajij, da su kuma mu ne muke tarbar al-hazai, wa ahlu al-sadanati wa ahlu al-siqaya, muke kula da ɗakin Kaaba, mu ne muke shayar da al-hazai, mu muke ba su abinci in sun zo haji. Amma duk da haka yana cewa ya fi mu. Sai Ka'ab ibn al-Ashraf sai ce, antum khairun minhu, ina ai ku kun fi shi, ya za ku haɗa kanku da shi, ko ya zai haɗa kansa da ku, sai ai ku kun fi shi. To sai wannan aya ta sauka, inna shani aka huwa al-aktar, makiyinka shi ne mai yalkaccen baya. سورة الله تعالى بدأ في سورة النساء، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يزعمون أنهم أمر ما أنزل إلى، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحد من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Wajen ce baka ga waɗanda aka ba su littafi ba, yu'minuna bil jibti wat taghut, amma suna imani da ƙarya, suna imani da gunki, sun yadda da gunki suna ba shi matsayi, domin anan yana fifi da addinin mutanen Makka da an san addini ne na bautar gumaka. Ga shi kuma Allah ya ba su littafi, a cikin littafin da Allah ya ba su at-taura an hana shirka, kuma ya san wannan shirka ne, amma saboda san zuciya. Wa yaquluna alladhina kafaru, suna nuna waɗanda suka kafirta su ce, haula ya ahda min alladhina amanu sabila, sai waɗannan sun fi muminai ma zamowa akan hanya wacce take mafi shiriya. Allah ya ce waɗannan su ne Allah ya kine musu. To wannan yana daga cikin abin da aka faɗa na sababin saukarta, ko dai ya kasance kamar masu cewa a Makka da ta sauka, ya kasance waccan magana ta Al-As ibn Wa'il al-Sani, wanda ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zalika al-abd al-aktam, ko kuma maganar Abu Lahab lokacin da dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu, yake cewa Abu Lahab ya tafi wurin mushrikai, yana cewa butira Muhammadun al-laila, an yanke an datse bayan Muhammadu yau a wannan dare. Ko ya zama ita ce wannan aya ta sauka, ko kuma ta sauka fi sha'ani Abi Jahl, yayin da ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam al-abtar. Amma abinda yafi shine a dauka cewa Allah ta'ala yana maida martani ga dukkan wani wanda zai soki Annabi sallallahu alaihi wa sallam da irin wannan kalma. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba abtar bane, farkon surar yana nuna haka, domin Allah ta'ala ya bashi alkhairi mai yawa dukkan wanda suka yi imani da shi cikin wannan al'umma, kamar yadda muka faɗa, yana moras, yana da nasibi a tare da shi. Sannan Ubangiji ya ɗaukaka ambatansa, kamar yadda wa rafa'na laka zikra, babu wani wanda ake ambato kamar yadda ake ambatan Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi, babu shi. Musulmi dare da rana a cikin yanayi daban-daban yana ambatan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, babu wani wanda yake da wannan matsayi sai shi. Kaga maganar cewa bayansa za ta yanke, magana ce Ubangiji ya faɗi wannan tun gabanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi zubu, tun gabanin ya yi galama, ya cinye, ya mulkushe abokan adawarsa. Allah ta'ala ya gaya masa cewa zai ɗauka a matsayinsa, kuma sai ga shi yanzu muna gani Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka matsayin nashi, ya ɗaukaka ambatan nashi, wanda wannan yake tabbatarwa da cewa wannan maganar ta Allah ce.
shi yasa ba a samun kulfi a cikin ta, ba a samun wani abu da Allah zai faɗa kuma ya ki tabbata, gashi Ubangiji yayi wannan. Kuma sukan mutum wanda zai kirawo mutane zuwa gaskiya alama ce ta cewa sukan shakhsiyarsa alama ce ta cewa an rasa hujja. Duk sanda kake da hujja baka bukatar ka aibanta mutum da wani abin da ba shi wa kansa ba, ka aibanta halittarsa ko ka aibanta matsayinsa da yake da shi a cikin al'umma, ka aibanta cewa ko bai da kuɗi ko talaka ne ko ba shugaba ba ne ko bakar fata ne, misali ka ce ai baki ne ko ka ce mai ido ɗaya ne ko bakawo ne ko wani abu ba. Idan ka ga an shiga sukan shakhsiyya ta mutum yayin da yake faɗar abin da yake faɗa na hujja, to alamar cewa ba a da abin da za a bayar masa martani, wai kana da abin da za ka bayar masa, ba za ka tsaya ka tsaya kana sukansa da cewa ko bai da abin hawa ko motar sa rakwakwa fiyaji, ya za a yi kana hawa irin wannan motar ka zuwa mana gaskiya ko shigarsa kana sa kaya irin wannan kuma ko ba ka da gida ko ba ka da kaza. Kaga ita alama ce ta cewa babu hujja. Shi yasa mutanen Annabi Nuh bayan yayi musu wa'azi yayi anu'minu laka wattaba'aka al-ardhu, yanzu shikenan sai mu imani da kai alhalin al-ardhuna qastantasu, su suke bin ka, wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiya ar-ra'y wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadullukum kadhibin. Sai a za mu yi imani da kai kana tare da wannan tarabuna talakawa, to mai alakar gaskiya da talauci ba ta da alaka ko talaka ne ko mai indai zai faɗi gaskiya. Ka duba Fir'auna da ya ga duk babu hujja a cikin lamarin, Annabi Musa ya riga ya kwakwaɗe dukkan wata hujja da yake, sai ya riga nuna cewa to fa shi mai matsayi ne a cikin al'umma, ya za a kwatanta shi da abin nan. Wala da Fir'auna fi qawmi qala ya qawmi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusbiru am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubdi فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه. كذوبة جبت عير هجة لكلمة سيرك سيرك قفافة لمشتك هل يسا أي شيء لا أليس لي ملك مصر وعيك إلى ملك مصر وعيك الأمر مصر في أهنانها فعلي بني وهذه الأنهار تجري من تحتي a duba ga gidana yadda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashi hafala sun siri ko gani bane, am ana khairun yanzu ni nafi ko wannan wulaƙantaccen wala ya kadu bin ko magana bai iya ba, to ba dai ya faɗi hujja ba ku ko da ya iya magana ko bai iya magana. To wannan ita ce hujjar duk wanda ya rasa madafa. Wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fa yakunu ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan madhura انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. من كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذبوا بالساعه سعيرا. In ba haka ba, menene alakar ya faɗi gaskiya ko kuma an gaishe a kasuwa yana neman abinci, me alakar wannan? Sai ya yamshi fil aswaq wa yana yawo a kasuwa kuma ana yana ganin shi yana cin abinci, to kike so ku gani? To al'ala ila ijtima'iyya, matsayin mutum a cikin mutane babba ne, mai sarauta ne ko mara sarauta ne, mai kuɗi ne ko mara kuɗi ne, mai karfa ne ko bashi da karfi, ba da alaka da gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa. In ka ga ana kawo wannan to babu abin faɗa kuma. To shi yasa a nan ma suke cewa Annabi al-Abtar ne, shi ne ba shi ya kashe ayoyin maza ba, aiko to me alaƙar wannan da abin da ya zo da shi na gaskiya? Ba shi da alaƙa. To shi yasa Allah ta'ala ya ce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Abtar ba ne. inna shani'aka huwa al-abtar anan ubangiji ta'ala sai canza musu ma'anar abtar din su a gurin su al-abtar mai yankakken baya shine wanda bai bar yaya maza ba su a gurin su wannan shine al-abtar amma anan ubangiji sai ya musu aiwa wannan al-abtar ba wanda Allah ta'ala ya dace aikin sa ya zama ba na alkhairi ba ya dace masa zuciya sai zaman da baka bai tsaddu wani abin alkhairi ya dace masa zuciya ya zama babu wani alkhairi da yake shiga cikin ta aikin sa ya lalace aikin sa ya kare ya akara dukiyar sa da iyalan sa anan duniya wannan shine al-abtar na hakika to a tsakanin ku da shi wane ne al-abtar anan kar ku kunje al-abtar sauraka sai ubangiji ta'ala sai kalbin makumin al-abtar da su suke dauka al-abtar suna daukar shi ki inna shani'aka ya kuma kawo abin da tigar inna na farko harfin tawkid inna lalle shani'aka huwa zamirul fasli shi ma din tawkid al-abtar al-af'al af'al at-tafdhil ba ce inna shani'aka al-mabthur ba ba ce huwa al-mabthur ba sai ake al-abtar shi ya fi yankakken baya sannan kuma al-ismul abinna af'al at-tafdhil sai aka sa masa alif da lam dan ya nuna kamal ya nuna abinna tamam wato shine cikakken mai yankakken baya ubangiji dai amfani da wannan tauki to wanda zai zama ya mutu duk abinda yake takama da shi da za daga mutuwar sa ya tafi wannan shine abtar amma wanda zai mutu ya bar alkhairi mai yawa wanda zai mutu ya bar shiriya wanda zai mutu ya bar karantarwa wanda zai mutu ya bar sunna wannan ba alabtar bane shi yasa lokacin da su Abubakar ibn Ayyash haka ce ga wasu mutane can sun taru a masallaci kuma duk an taru a gindin su sai ya ce ai man jalasa jalasan nasu ilai wanda duk ya zauna zai samu da su zauna kusa da shi zai samu da za su bi shi walakinna ahla sunnati yamutuna wa ya'ya dhikru ahla sunna sune za su mutu amma ambatan sai nan dare wa ahlul bid'ati yamutuna wa yamutu dhikruhum idan sun mutu saboda sun samu nasibi da suka raya sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka samu nasibi daga warfa'na laka zikraka su kuma waɗannan da suka kashe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka raya bid'a sai suka samu nasibi daga inna shari'aka huwa al-aktharu lokaci yayi zaru da yanan sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wasallam.